الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wata'ala da dukkan wani dangi na yabo, mamallakin kowa da komai gaba daya, wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Asabar 4 ga watan Safar shekara ta 1435, bayan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace ma 7 ga watan 12 shekara ta 2013. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'ul Kabir. Kafin darasi na yau, ba laifi ƴan tambayoyi sukan iya gabata. Wai shin haka ne, akwai mace mai farar kafa kamar yadda ake faɗa a shar'ance? A shar'ance sai dai mai bakar kafa, amma babu mai farar kafa. Abinda suke nini da wai mace mai farar kafa ita ce wadda take mai kaluda, ma'ana wadda babu wani alkhairi tattare da al'amarinta, wanda in kana da dukiya, in ka aure ta, dukiyarka za ta ja da baya, ko kuma wata musibu su ringa bibiyar juna a kanka. Hadari ne, rashin lafiya ne, menene? To haka suke canfawa cewa ai mace kaza farar kafa gare ta. A ka'ida ta shari'a, baya halatta mumini ya canfa wani abu, a gane ku, yayi itikadin cewa wani abu da kan faruwa na musiba cewa sababin abu kaza ne, wannan baya halatta. Babu wata mace wadda take mai farar kafa. In ka ga wani abu wanda yake na ci baya cikin al'amarinka, to waiwaya baya, illar da matsalar za ka gano cewa ta ɓangarenka ne, an gane ku. Don haka kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi sahihi ya nuna mana yin irin wannan canji ya ci karo da tauhidi, kamar yadda ya gabata a cikin darasinmu na kitabut tauhid. Hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke nuna cewa akwai mutum 70 daga cikin al'ummarsa waɗanda za su shiga aljanna a ranar kiyama ba tare da an lissafa ayyukansu, ba tare da an azabtar da su. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana sifofinsu, sai ya ce humul ladhina la yastarquna wala yaktawuna wala yatabayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Manzon Allah ya ce su ne waɗanda wato ba sa neman a yi musu addu'a in ba su da lafiya, kuma ba sa ɗaukan magani su sha. Sannan sai manzon Allah ya ce wala yatabayyaruna, kuma ba sa canji. An gane ko in sun auri mace su ce ai mai farar kafa ce, tunda na aure ta, dukiyata ta ja da baya, ko kuma gidan nan babu sa'a a cikin sa tunda muka dawo gidan nan banda bala'i da musiba ba abin da muke haduwa da shi ko kuma yau da safe na fito na hadda mai ido daya don haka babu sa'a ko kuma cinikin safi idan aka fara da bashi wato da bashi yake karewa ko kuma mujiya ta yi kuka a unguwa wato sai an yi mutuwa an gane ko da makamantan haka kamar irin yanda suke canfa wannan wata da ake ciki watan safar cewa ba a aure ba a bulaguro ba a fara kasuwanci a cikinsa domin babu sa'a a cikinsa har ma akwai wata laraba ta musamman a ƙarshen wannan wata na safar wanda suka canfa ta wanda ake kiranta da raugana wai ba a wanka ba a wanki wai yini ne wanda yake mara albarka da haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kore mana dukkan waɗannan abubuwa yace la adwa wala tiyara wala hamata wala safar manzon Allah yace la adwa ba maganar gogar cuta ka cewa ne goga wala tiyara manzon Allah yace kuma ba maganar cinye kace saboda abu kaza musiba kaza ta samu manzon Allah yace wala hamata ba maganar mujiya ta yi kukan mutuwa za a yi wala safar manzo Allah yace ba magana watan safar a ce ba a aure ba a bulaguro ba a fara kasuwanci a cikin shi to Allah da ya kama su yanzu watan safar din kwanje da zai fado ya fado a cikin watan safar shi kuma kowa irin aure aure ana dakon kwanje a yi shi a cikin kwanje to yanzu kwanje kin kuma a cikin watan safar din sai muga kuma yaya za a yi in an ce ba a aure to ai gwa me yasa ake in an yi a jinkirta a ce ba a santa a cikin watan safar din da sauransu ko in an baka kuɗi ka ce a wannan watan safar ne babu sa'a a cikin shi a zari har ya wuce ko an ce za a ɗauke ka aiki ka ce a wannan watan babu sa'a a bari sai watan gaba to don haka kasancewar musulunci duka ya rubuta irin waɗannan abubuwa lalle akwai hadisin da yake cewa in ma akwai shu'unci to na kasancewa cikin abu uku shine kasancewar gida ko kuma doki ko kuma mace anan abinda malamai suka yi bayani shu'unci na gida shine kasancewar ka samu miyagun makwabta kullum a yi ta bala'i tsakaninka da su wannan shunci ne duk lokacin da ka samu miyagun makwabta abin da ya dace sai da gidan ka yi gaba ko da bayan gari ne ka koma don haka ma ka'ida larabawa suke cewa aljaru qabla ad-dar kafin ka yi cinikin gida ka tambaya suwa suwa ne ne makwabtan gida an gane ko in ka je unguwa za ka sai kare ka tambaya da suwa suwa ne ne karukan su ana shi kuma shunci wanda yake na doki shine suka ce dokin da za a zabura a fagen daga maimakon ya yi gaba abokan gaba sun biyo ka sai ya durkushe in har ma wai akwai tuba na mace ko kasancewar suka ce shine rashin haihuwa to amma maganar canfawa wannan duka al'amari ne wanda yake na wannan babun bayya halatta kuma shi kanshi irin waɗannan abubuwa wai in har ma akwai ne in har ya kasance in har ma akwai shi to wannan shi din kuma waɗannan duka al'amura ne wanda Ubangiji Subhanahu wa ta'ala yake kaddara ma bayinsa kuma al'amura ne abu al'amura ne waɗanda suke kasancewa cikin ɗan lokaci kaɗan Ubangiji Subhanahu wa ta'ala yana canza su me mugunin hali nawa aka wayi gari halayen shi sun zamanto halaye waɗanda suke na ƙwarai mace nawa ko namiji nawa wanda baya aihuwa zuwa wani lokaci Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya azurta shi karin wanta ga ya ishe mu misali Zakariya alaihi salam ga annabi Ibrahimu alaihi salam sai da ya kai kusan shekara 100 Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya azurta shi da aihuwa wani dan uwa da muke tare da shi shekara 18 tunda aka yi aure ba sai ba sai da aka yi shekara 18 sannan Allah ya azurta shi kaga waɗannan duka al'amura ne waɗanda suke hannun Allah lalle ba suna nuna ba cewa a wannan tabbas haka shi'unci ne lalle in har ma akwai ne wai to irin waɗannan abubuwan su ne za a iya ɗaukar su amma baya halatta a matsayinka na mumini ka yi canjin cewa mata kaza da na aura mace ce mai farar kafa tunda na aure ta banda bala'i da musiba ba abin da nake haduwa da in kai haka to ka kusa rubuta tauhidin ka domin kasancewar anan ka sanya ma Ubangiji subhanahu wata'ala abokin tarayya a cikin abin da yake hakkinsa. Shi canhi shirka ce, amma shirka wadda take karama, wadda ba ta fitar da mutum daga cikin addini. Amma in kai itikadin wannan abin shine ya samar da wannan abu, to kuma ya zama shirka wadda take babba. In ka dauki cewa ja baya na dukiyarka sababin ka auri wannan mata, to wannan karamar shirka ce. In ka dauki cewa musibar ta ce ita ce ta sanya wannan dukiyar ta ja baya, to wannan kuma ya zama babbar shirka. Na'am.
Wacce ne dauke shi kuma spari sashi an ta sallah ya mace mai wannan da nawa yayin sallah aka yi.
Duk wanda ya yi sallah ba shi da tsarki dole zai saki sallah. Tsarki in ma babba ko tsarki wanda yake karami dole sai an saki sallah. Na'am.
Kuma da cikin mata wani tsari ne kamata a rinka yi akan wacce shari'a zai raka mu.
To wannan tambayar ka tambaya ce mai faɗin gaske, ba za ta ishe mu ba akan wannan bangaren darasin da cewa wani tsari ne ya kamata. Wannan kowa akwai iya tsarinsa na ra'ayin shi da son zuciyar shi, akwai kuma tsari dokoki waɗanda suke na addini. Ina tambayar ka kuma akwai kamar misali irin tsari na mutum da ra'ayin shi da abin da ya kamata yi. Bari wannan kuma kowa ra'ayin shi da son zuciyar shi ya sha bamban da na wani. Kenan abubuwan da kake bukata dangane da mace, wasu wani ba shi yake da bukata. Amma in abubuwa ne waɗanda ya shahi bangaren addini, wannan kasancewar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana irin sifofin da ake auren mace saboda shi. Addini, kyawu, dukiya, matsayi wanda yake da daraja. Amma sai ya nuna mana cewa ma'abuciyar addini ita tafi daga cikin waɗannan sifofi guda hudu gaba ɗaya. Na'am. Kamar yaya? Kamar ban gane ba abin da ke faɗa.
In ana sallah.
Eh.
In ana sallah cikin sallah. In sallah cikin sallah. Na karkata.
Eh. Wai misali dangane da fuskantar alƙibla, za ka ga wasu limamai suna ɗan karkatawa a nan, sun ɗan karkata kusan arewa, suna cewa a nan Ka'aba take, alƙiblar nan take. In ka ce nan take, sai ka sa mana jimir ɗin da ka sa ka hango daga nan cewa ga inda take, ko kuma metir ɗin da ka sa ka auna. Wannan duk takallufu ne, ɗora ma kai ne abin da ba a ɗora maka ba. Iya abin da aka ɗora maka ka fuskanci jihar da Ka'aba take. Ka'aba a nan a yanayinmu a gabas take. To gabas ake son mu fuskanta, ba maganar cewa a gabas ɗin ma a ɓangaren arewa take. Ubangiji ta'ala cewa yi da mu, wa haitsu ma kuntum fa wallu wujuhakum shatrahu li Allah yakuna linnasi alaikum hujja. Duk inda kuke, Ubangiji ta'ala ya ce, ko a gida ko a dawa, in dai za ku yi sallah ta farilla ko ta nafila, Ubangiji ta'ala ya ce ku fuskantar da fuskokinku, sai ya ce shatrul masjidil haram. Wajen wato masallacin Allah ne al'umma. Kaga me ce ba ainihin shi, wajen shi. To don haka wanda ainihin Ka'aba ke zamantowa dole a kansa sai mutumin da yake cikin wato shine garin Makka, ko kuma ce wanda yake ga hangota, wanda yake cikin harami, shine dole sai ya fuskanci ainihin Ka'aba. Amma duk wanda baya hango Ka'aba, to wajen da take shine. Ba maganar cewa sai ka karkata wajen hagun ko kuma ka karkata da, wannan duk shishigi ne a cikin addini. Gabas Ka'aba take, don haka iya abin da yake tilas a kanmu a nan shine mu fuskanci gabas. Ba maganar mu karkata mu yi kudu ko mu karkata mu yi arewa. Na'am.
Wanda idan hukuncin limamin da yake jiya wani rani.
Idan baya iya kyautata karatun, kuma babu wanda ya fi shi kyautata karatun, ya halatta a bi shi. An gane ko? Ba canza kowane harafi ba ne ba sallah take baci. Wai limamin da yake cewa wala ralina, ya halatta a bi shi sallah. illa kasancewar yana da laifi na rashin koyon yanda ake karanta alqur'ani, domin shi alqur'ani koyon karanta shi ka karanta shi da tajwidin shi wannan wajibi ne, kamar yanda Ubangiji ta'ala da tajwidin sa ya saukar da shi, haka manzon shi sallallahu alaihi wasallama ya karanta kowane harafi ana buƙatar ka bashi haƙƙin shi, amma ba yana nuna limamin da yake irin wannan kuskure a cikin harafi a ce sallah ta baci baya halatta a bishi sallah. In akwai wanda ya fi shi kyautata karatun alqur'ani, to shi ya fi dacewa ya zama limami. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, muna da cikin kitabul hajj, mun tsaya ƙarshen wato babi na 110, baban da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na wato ranar hajji wadda take mafi girma, domin lafazin al-akbar wato ismu takbir ne, kamar yanda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ke cewa wa azanu min Allahi wa rasulihi ila nasi yawmal hajji al-akbar anna Allah bari'u min al-mushrikin wa rasuluhu. To dan haka ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ranar 10 ga wata na Zulhijja, ranar laye kenan, manzon Allah yake cewa wannan yini shine yinin haji wanda yake mafi girma. Me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambaci wannan yini da cewa yawmul hajji al-akbar? Malamai suka ce saboda abin da ya kunsa na ayyukan haji, wanda babu wani yini daga cikin kwanukan haji wanda ya kunshi irin waɗannan ayyuka. Wanda mun yi bayani, haji tana farawa ran 8 ga watan Zulhijja, yawmut tarwiya. A yawmut tarwiya babu abin da yake kan alhazzai illa su fita da hantsi su je can Mina. Idan suka je Mina babu wani aiki a kansu illa kawai sallolin nan lokaci 5, azhar su yi ta a lokacin ta qasr, sannan su yi la'asar ita ma a lokacin ta, ba maganar jam'i kamar yadda bayani ya gabata. Haka magariba in lokacin ta yi su yi, in lokacin isha yi su yi, sannan su kwanta su yi bacci. In alfajir ya keto a yi asuba, ran 9 ga wata ba abin da yake kan alhazzai illa a je a tsaya a Arafa. In rana ta fada, sannan sai a gangaro wato Muzdalifa a yada zango a kwana, shine kadai aikin ran 9 ga wata. Ran 10 ga wata farko idan aka wayi gari za a je a yi jifa, bayan jifa ga soke hadaya, bayan soke hadaya ga aski, bayan aski sannan sai a gangaro Makka zo a yi tawaful ifada. Aiki kudike akwai a ran 10 ga wata. Idan ka dauki 11 babu wani aiki akan alhazzaifa, ce jifa da suke yi idan rana ta gushe, za su jefi wannan ramuka guda uku. Haka ran 12 ga wata, haka ran 13 ga wata ga wanda ke nihin jinkirtawa. Don haka malamai suka ce shine sababin abin da ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambaci wannan yini na 10 ga watan Zulhijja cewa yawmul hajji al-akbar. Don haka sabani ga awam waɗanda su in kai sun ce yau wannan alhajji al-akbar, wai hajjin da aka yi dace Arafa ta faɗuran Juma'a, wanda akwai hadisin ƙarya wanda ke cewa wai duk hajjin da aka tsaya a Arafa a ranar Juma'a daidai da hajji 70 take. To wannan dai ba faɗar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bace. Yau za mu tashi babi na gaba. Qala Abu Isa Muhammad ibn Isa at-Tirmidhi rahimahullah, babu ma jaa fi istilamir ruknayn. قال حدثنا قتيبة وابن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني قال حدثنا جرير وابن عبد الحميد الضبي عن عطاء ابن السائب عن ابن عبيد بن عمير عن أبيه هو عبيد بن عمير عن ابن عمر رضي الله عنهما كان يزاحم على الركنين زحاما ما رأيت أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، فقلت يا أبا عبد الرحمن إنك تزاحم على الركنين زحاما، ما رأيت أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يزاحم عليه، فقال إن أفعل فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول inna mashabuma kafaratun lil khataaya wa sami'tuhu yaqul man qafa bi hadzal bayti subu'an fa ahsah kana ka itiqi raqaba wa sami'tuhu yaqul la yaba'u qadaman wa la yarfa'u ukhra illa haqqa Allahu anhu biha khati'a wa kutibat lahu biha hasana qala abu isa وروى حماد بن زيد وابن درهم عن عطاء بن السائب عن ابن عبيد بن عمير عن ابن عمر رضي الله عنهما نحوه ولم يذكر فيه عن ابيه قال ابو عيسى هذا حديث حسن مالن الله يجي كان ساكي cewa wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na sumbantar wato ginshikan nan guda biyu lafazin rukunain lafazi ne wanda yake musanna an gane ko mufradin sa shine ar-rukun jam'un sa shine arkan ita kwa Ka'aba tana da rukunai guda hudu an gane ko ko mu ce ginshikai guda hudu to shine anan yace babu ma ja'a fistilamin rukunai wato baban da ke bayani dangane da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na sumbantar wato ginshikan nan guda biyu shi ginshiki na farko shine ginshikin da wato Hajarul Aswad yake cikin sa wannan kamar yadda bayani ya gabata farko dai abinda ake bukata mutum ya soka kanshi ya sumbanta idan shigar da kai bai samu ba sai mutum ya dora hannunsa a kansa sannan ya sumbanci hannun idan haka bai samu ba to sai mutum ya yi masa ishara daga inda yake ya ce Allahu Akbar to shi kuma wancan na biyun shine ake kiran shi ar-rukunul yamani an gane ko ar-rukunul yamani shi ba a dora kai a sumbanta sai dai ka dora hannunka shine ake kira da wannan adistila in aka ce at-taqabil shine mutun ya dora bakin sa idan aka ce istilam shine in ma ka dora hannunka ko ka dora wani abu da kake rike da shi akan abun sannan ka sumbanci wannan ke shine ake kira istilam to shine anan mallan ya shigo mana da hadisin wato Abdullahi ibn Ubayd ibn Umayr wato daga mahaifinsa shine Ubayd ibn Umayr an gane ko sunan kenan shi mahaifin nasa da sunan kakansa duka suna ne wanda yake musaddar domin lafazin Ubayd tasgir ne na Abd idan aka ce Umayr shi kuma tasgir ne na Umar an gane ko amma shi wanda yi riwayar sunan shi Abdullahi domin me yace cai anibni Ubayd ibn Umayr wato daga dan Ubayd dan Umayr kenan shine Abdullahi ibn Ubayd ibn Umayr daga mahaifinsa shine Ubayd ibn Umayr ke cewa lalle Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda kana yuzahimu ala rukunain zihaman wato ya kasance yana turayya da matsatsa da juna wato akan waɗannan ginshikai guda biyu zihaman yace turayya wanda take ta kai mutuka sai yace amma fa ma ra'aitu ahadan min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama yaf'alu yace ban ga ba daidai da ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na haka in ba Ibnu Umar ba anan za mu iya fahimta ba mu da abun koyi illa mazan jiya sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka aqidar ahlus sunna wal jamaa bibiyar wato sawu da gurabu na mazan jiya wannan ita ce aqida tacciya ta ahlus sunna wal jamaa abinda suka yi shine mai kyau a wajen mu abinda suka bari shine mara kyau shi anan ciyayi naga Ibnu Umar yana matsatsar juna da jama'a matsatsa wadda ta kai gaya wato dangane da sumbantar waɗannan ginshikai guda biyu yace amma ban ga ba ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na aikata haka dan haka sai yace to fa qultu ya Aba Abdurrahman sai nace ya kai Aba Abdurrahman wannan kinaya ta wato Abdullahi dan Umar kinayar sa ɗaya ce da ta Abdullahi dan Mas'ud, shi ma Abu Abdurrahman yake. Yace masa innaka tuzahimu ala rukunayn sihaba, yace lalle kai dan Umar wato kana matsatsar juna da jama'a dangane da sumbantar waɗannan gimshikai biyu. Yace matsatsa wadda ta kai matuka, yace ma ra'aitu ahadan min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama yuzahimu alai, ban ga ba daidai da mutum ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na turayya da juna wato dangane da sumbantar waɗannan rukunai biyu. Me yasa kake haka? An gane ko? Idan ka ga sabanin abin da ka sani, to a farko ba inkari ba kake da musu, sai ka tambaya tukun wane na ga kana kaza, menene sababin abin da yasa kake kaza. Kaga anan bai haro ma ba Abdullahi dan Umar ya masa inkari akan wannan abu da ya ga yana yi, wanda kuma bai ga ba ɗaya daga cikin sahabbai suna yi, sai da ya tambaye shi ya ce masa ya kai Aba Abdurrahman. Kuma a nan akwai ladabi, maimakon ya ce ya Abdullah, sai ya kiraye shi da alkunyar shi domin girmamawa. Ya ce na ga kana matsatsar juna da jama'a wajen sumbantar waɗannan ginshikai biyu, amma fa ban ga ba daidai da mutum ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato suna yin haka. Fa qala, sai Ibnu Umar ya ce da shi, in afa'al, ya ce in har na yi haka, ya ce to fa ban zo ba da abin zargi. Ya ce fa inni sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wasallama yaqul, domin naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa, inna mashahuma, shafar waɗannan ginshikai guda biyu kafaratun lil khabaya, kankara ne ga dukkan zunubi. An gane ko? Kafaratun lil khabaya, wannan kenan jumla ta aliliya, abin da ya kai Ibnu Umar wato yake matsatsar juna da jama'a a wajen sumbantar waɗannan ginshikai guda biyu. An gane ku? Shine yace domin naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na fadar cewa inna mashahuma, shafar waɗannan ginshikai guda biyu kafaratun lil khabaya, kankara ne ga dukkan zunubai. Wannan kenan me yake nuna mana? Wato shine kwadayin alkhairi na mazanjiya, abin da yake fama ya aikata aikin da Allah zai kankare masa zunubansa, don haka yake ba da iya kokarin shi, wato sai yayi kokarin yanda ya sumbanci wannan du'a tsuwa wannan gimshikai guda biyu ko muncin kosan da ke akwai. Wannan kuma akwai ihtimalin a dukkan kiwayo da shi Ibnu Umar yayi, to yana kokarin cewa sai ya sumbanta, tare da cewa sumbantar shi wannan dutse na ƙarfafa a farko da ƙarshe, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan zai fara tawafi farko yana sumbantar wannan dutse, haka idan ya gama ya je makamu Ibrahim ya yi raka'a biyu yakan dawo ya sake sumbantar shi. Don haka wasu malamai suka tafi akan cewa sumbantar waɗannan ginshikai guda biyu na ƙarfafa kenan a farko kewayo na farko da kuma ƙarshe. To shi ne a nan sai yake cewa wasami'tuhu yaqulu, kuma naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗar cewa man qafa bi hadhal baiti subu'an fa ahsaru, duk wanda ya kewaye wannan daki so bakwai kuma ya kididdige kewayensa kenan ba rage ba gadi, kana ka itiki ragaba, wato wannan kewayo bakwai da yi manzon Allah ya ce tamkar wato ya ɗan tabawa ne, wanda ɗan tabawa ko yana daga cikin sabubba waɗanda suke da ketare su radi a ranar kiyama. Sai yace kuma wasami'tuhu yaqulu, kuma naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa, la yadhu qadaman wa la yarfa'u ukhra, mai tawafi ba zai taba dora duddigensa ɗaya akan ƙasa ya ɗauki ɗayan, illa haqqallahu anhu biha khati'a, face sai Allah ya sarrayar masa da zunubinsa, wa kutibat lahu biha hasana, kuma an rubuta masa wato shine kyakkyawan aiki, shine lada wanda yake cikakke. Wannan shine illa da ta sanya Ibnu Umar Allah ya kara musu yadda yake turayya da jama'a, illa kasancewar anan kada tunaninka ya baka turayyar da zai cutar da jama'a, hasha wa kalla, sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama matsayinsu ya wuce haka, su suka san suka fi kowa sanin haƙƙin jama'a. an gane ku, don haka dai zai yi kokarin yanda zai kutsa shi ma sai ya sumbanta. Domin akwai hadisi wanda al-Imamu Ahmad ya fitar da shi da al-Imamu Shafi'i, wanda Umar Allah ya kara masa yadda ya ringa famar wato turayya cewa sai ya je ya sumbanta. Manzon Allah ya ce masa, a'a Umar, innaka rajulun qawiyyun. Manzon Allah ya ce, kai ba Umar mutum ne wanda yake kakkarfa. La tuzahim ala al-hajar. Manzon Allah ya ce, kada ka yi matsatsar juna da jama'a, ka yi turayya dangane da sumbantar wannan bakin dutse. Manzon Allah ya ce, fa tu'ziya dha'ifa. In har ka ringa matsatsar juna, to sai ka cutar da mutum wanda yake mai rauni. Manzon Allah ya ce masa, in har ka samu wato shine wata tazara kenan, ka samu minene wani wuri wanda yake kebantacce. Manzon Allah ya ce, yi kokari ka sumbance shi. In kuwa baka samu ba wannan dama, manzon Allah ya ce, ka fuskance shi in ya so kai kabara. To dan haka anan abinda muke so mu gane, turayyar juna domin sumbantar waɗannan ginshiƙai guda biyu, in har akwai cutar da jama'a, to wannan baya halatta. In dai ka tabbatar da zaka cutar da jama'a, to baya halatta. Amma irin kokari da zaka yi ka dan kutsa ba tare da cutar da jama'a ba, ka sumbanta, to wannan ba laifi. An gane ku? Domin haka manzon Allah ya hana Umar cewa, Umar kai mutum ne kakkarfa, in har kai haka zaka iya cutar da jama'a. To dan haka shi Ibnu Umar ya ba da hujjar abinda yasa shi ma yake dan kutsawa, yake dan turayya da jama'a ba dan komai ba, domin ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi cewa duk mutumin da ya shafi waɗannan ginshiƙai guda biyu, to Ubangiji ta'ala zai kankare masa zunubansa, kamar yadda yake cewa, inna mashabuma kafaratun lil khataya, lalle shafar su, manzon Allah yace, kankara ne ga zunubai. Kuma kaga anan shi wannan magabaci me yake cewa, ban ga ba ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na aikata haka. Saboda me yasa anan suna kaffa-kaffa ne kar su je su cutar da jama'a? Shi ma Ibnu Umar abin da ya kai shi haka, saboda kuɗin shi ne, tsananin kuɗin shi ne akan ayyuka na alkhairi. An gane ku? Wannan bayani ya gabata. Ibnu Umar yana ɗaya daga cikin sahabbai waɗanda suka yi fice a wajen ƙoƙarin koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk wani aiki na alkhairi Ibnu Umar ba a barin shi a sahun baya, shi ne za ka samu a sahun gaba. To shi ne abin da ya kai shi haka. To amma shi wannan sai ya ce, mafi ban gaba ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na haka suna turayya da jama'a. Don haka dai rashin turayya shi ne ya fi dacewa, maimakon ka je ka cutar da wani. An gane ku? Kenan, wannan hadisi a kaɗan gaba kusan uku ke akwai a cikinsa, wanda yake nuna fadala ta shafar waɗannan rukunai guda biyu. Ta farko kenan kankarar zunubi, na biyu in ka yi tawafi kenan so bakwai, shi kuma tamkar kayan tabawa. Sannan kuma duk takin da za ka yi Allah yana kankare maka zunubi, sannan kuma ana ɗaukaka matsayinka, ma'ana ana rubuta maka lada. Malam ke cewa Hammad ibn Zaid ibn Dirham ya rawaito daga Aba ibn Sa'ib daga ibn Ubay ibn Umayr, shi kuma daga Abdullahi dan Umar, kwatancin wannan hadisi sai ya ce, walam yadhkur fihi an abihi, amma ba bai ambata ba a cikin riwayarsa cewa an abihi. An gane ku? Wacce riwaya kenan wadda malam ya gabatar ita ce riwaya wadda take mafi rinjaye, domin daga mahaifinsa ya rawaito, shi kuma kenan shi mahaifin nasa shi ne yake tambayar Abdullahi dan Umar. Malam yake cewa wannan hadisi ne kyaukyawa, a taƙaice hadisi ne sahihi. Babu ma ja'a fil kalami fi tawaf. Qala haddathana Qutaiba qala haddathana Jarir an Aba ibn Sa'ib an Qawus huwa Kaysan al-Yamani an ibn Abbas radiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama qala الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه فمن تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخير. قال أبو عيسى وقد روي هذا الحديث عن ابن داوس وغيره عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا ولا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن السائب والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم يستحبون الا يتكلم الرجل في الطواف الا لحاجة او بذكر الله تعالى او من العلم. Wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na halaccin yin zance a cikin tawafi. Shi ne a nan malam ya shigo da hadisin Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda ke cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce at-tawafu hawla al-bayti mithlu as-sala. Manzon Allah ya ce tawafi wato gefin Kaaba manzo Allah ya ce kwatancin sallah yake. Nan kenan da ya ce haulal bait, wannan kenan ya kayyade kenan tawafin da zaka yi kewayo bakwai kenan banda Safa da Marwa, domin Safa da Marwa shi ma ana kiran shi abawa, kamar yadda Ubangiji Ta'ala ya ce inna safa wal marwata min sha'airillah ومن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما. Dan haka anan sai ya kayyade yace at-tawafu hawla al-bayt, tawafi wato gefin Kaaba manzo Allah yace mislu sala, yace daidai da sallah yake, ko kuma kace kwatancin sallah ne. Me yake nihi da kwatancin sallah ne? Haka wajen kenan tsarki, an gane ku, dole ne mutun ya tsarkaka, ma'ana ka gusar da dukkan wata kazanta a jikin tufafinka da jikinka, kuma dole sai kayi arwalla. Sannan kuma kasancewar yanda sallah baya halatta, mutum yana sallah yana ci yana sha, haka shi ma tawafi baya halatta da sauransu. Sai yake cewa illa annakum tatakallamuna fihi, sai dai cewa ku wato kuna yin zance a cikinsa. Kena wannan zance halaka ne, inda laifi ne da tuntunin Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya turo sakon cewa daga yau a daina. Sai ya ce faman takallama fihi, manzo Allah ya ce to dan haka duk wanda zai yi zance a cikin tawafinsa, fala ya takallam illa bi khair, manzo Allah ya ce kada yayi wani zance sai alkhairi, wato shine ambaton Allah subhanahu wa ta'ala ko maganar da babu laifi a cikinta. Dan haka dai anan tawafi sallah ne, kenan dole sarki sharadi ne. Dan haka in kana cikin tawafi idan arwallanka ta warware, dole zaka katse wannan tawafi ka je ka jaddada arwalla, sannan kuma ka zo ka dura, amma dasawa zaka yi ba komawa baya ba zaka yi, an gane ko? Illa sallah ce arwallanka ta warware ita, to dole ne sai ka koma da farko, domin ita ba a wannan wato dashi, amma shi tawafi ya halatta kai dashi a cikin sa, daga inda ka zo daga nan zaka yi gaba. To shine anan yace at-tawafu hawla al-bayt, wato tawafi gefin Kaaba manzo Allah yace mislu as-sala, yace kwatancin sallah ne. Sai yace illa annakum tatakallamuna fihi, sai dai cewa ku kuna yin zance a cikin sa, don haka manzo Allah yace faman takallama fihi, wato duk wanda zai yi zance a cikin tawafin sa, fala ya takallam illa bi khair, manzo Allah yace kar ya yi zance sai da alkhairi, kenan ambaton Allah subhanahu wataala ko ba da wata fatawa wadda take ta ilimin addini ko wasu maganganu waɗanda suke dai sun halatta. Shine anan malam sai yake cewa tabbas an rawaito wannan hadisi daga Ibnu Qawus da wani daga cikin marwaita daga shi Dawus kin daga Abdullahi dan Abbas, amma an rawaito shi ne mauqufa, fada ce ta Abdullahi dan Abbas ba ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai yace wala na'rifuhu marfu'an, malam yace ba mu san shi ba a matsayin hadisi marfu, cewa fada ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, illa min hadisi Aba ibn as-Sa'ib, yace sai ta hanyar Aba wato ibn as-Sa'ib. Sai yace wala amalu ala hadha inda aktsari ahli al-ilm, aiki ko akan haka yake wato a wajen malamai. Kenan in ma fada ce ta Abdullahi dan Abbas, amma hukuncin sa hukuncin hadisi ne wanda yake al-marfu, domin fada ce wanda ba a iya fada da ra'ayi. Shin yanzu Abdullahi dan Abbas ya isa ya ce tawafi gehin Kaaba kwatancin sallah ne sai dai ya halatta a yi zance? Kenan koda bai ce ba manzon Allah ya fada, to kasancewar matsayin shi hadisi ne wanda yake al-marfu, hukuncin sa hukuncin hadisi ne al-marfu, domin fada ce wanda ba a fadarta da ra'ayi, an gane ko? A takaice hadisin dai hadisi ne sahihi, iya abin da yake tabbatar mana kenan halaccin yin magana a cikin dawafi kuma kwatancin sallah yake a wajen sharuɗa kamar na tsarki da suturci al'aura da sauransu sai yake cewa wal amalu ala hadha inda akthar ahli al-ilm wato aiki akan haka yake wurin mafi yawa daga cikin malamai yastahibuna wato sun so Allah ya takallama rajulu kada mutun yayi zance fi tawafi a cikin tawafin sa illa li haja sai domin wata bukata wanda ba makawa kawai bukata ce ta bujiro ka to ba laifi kakan iya yin magana aw bi zikrillahi ta'ala ko kuma ambatan Allah subhanahu wa ta'ala aw min al-ilm ko kuma kenan wata fatawa ta ilimi da wani zai maka tambaya ka bada amsa wannan duka ba laifi kana cikin tawafi duk ba laifi irin wadannan kenan in har ma yin magana zakai to kada ta fita daga cikin wadannan abubuwa da aka zana in ma bukata ce ta bujiro ka dole sai kai magana ko ambatan Allah subhanahu wa ta'ala ko kuma wata fatawa ta ilimi babu ma jaa fil hajar al aswad qala haddathana utayba qala akhbarana jarir an ibn husayn an sa'id ibn jubair an ibn abbas radiyallahu anhuma annahu qala qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama fil hajar wallahi la yab'athannahu Allahu yawm al-qiyamah lahu aynani yusibu bihima wa lisanu yanṭiqu bih yashhadu 'ala man istalamahu bihaqq qala abu isa hadha hadithun hasan babun qala haddathana hannad wa ibn sari abu sari qala haddathana waqi' wa ibn al-jarrah ar-ru'asi al-kufi an hammad ibn salama an farqad ibn sabaqi an sa'id ibn jubair an ibn umar radiyallahu anhuma أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدهن بالزيت وهو مهرم غير المقتت قال أبو عيسى المقتت المطيب قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث فرقد السبق عن سعيد بن جبير وقد تكلم يحيى بن سعيد في فرقد السبق وروى عنه الناس باب قال حدثنا أبو كريب هو محمد بن العلاء بن كريب الهمداني قال حدثنا خلاد بن يزيد الجوفي قال حدثنا زهير بن معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه هو عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تحمل من ماء زمزم وتخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحمله قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه باب قال حدثنا أحمد بن منيع ومحمد بن الوزير الواسدي المعنى واحد أنهما قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن سفيان أنا عبد العزيز بن رفيع أنه قال قلت لي أنس بن مالك رضي الله عنه حدثني بشيء عقلته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أين صلى الظهر يوم التروية قال بمنى قال قلت فأين صلى العصر يوم النفر قال بالأبقى ثم قال افعل كما يفعل أمراؤك قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح يستغرب من حديث إسحاق بن يوسف الأزرق عن الثوري
نعم
wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da wato matsayin al-hajarul aswad al-hajarul aswad shine kenan a Hausa muke ce masa wurin shan nono wanda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tushen wannan dutse daga gidan aljanna yake an gane ko iya abin da ya bakanta shi shine zinubai wato na yayan adam to shine anan Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa game da lamarin wato wannan bakin dutse dan Allah ya ce wallahi ina rantsuwa da Ubangijin da ya halicce ni halaccin mutum ya rantse da Allah domin karfafa labarin da yake badawa koda ba a rantsar da shi ba domin wanda kake ba labari su kama labarin nan da matukar muhimmanci shine ya ce wallahi na rantse da Ubangijin da ya aiko ni da gaskiya la yab'athannahu Allahu yawmal qiyama yace lalle wannan dutse da kuke gani manzon Allah yace Ubangiji ta'ala zai tada shi a ranar kiyama kenan Allah zai rayar da shi an gane ko don haka kasancewar wannan kwa al-anstum mu ga hadisin sai yace da hu aina ni yusiru bihima wannan dutse zai tashi a ranar kiyama yana da idanu biyu wato wanda yake gani da su wa lisanu yandihu bi kuma da harshe na musamman wanda zai ringa furci da shi yashhadu ala man istalamahu bi haqqi zai kafa shaida a wajen Ubangiji subhanahu wata'ala ga duk mutumin da ya sumbance shi da gaskiya menene wanda ya sumbance shi da gaskiya wanda ya sumbance shi dan imani ga Allah subhanahu wata'ala akan cewa shi ya shar'anta masa sumbantar wannan dutse kuma dan neman sakamako na Ubangiji subhanahu wata'ala don haka kasancewar irin wannan hadisi bayani ya gabata malamai suka tafi suka ce abin da ya dace a dauke shi akan zahirin sa an gane ko abu ne wanda yake mai sauki ga Ubangiji subhanahu wata'ala ba abu bane ba mai wahala wama zalika ala Allahi bi aziz abinda ba shi da rai Ubangiji ta'ala ya busa masa rai karin manta irin wannan ya maimaito a baya wuta ta kai kuka zuwa ga Ubangiji subhanahu wata'ala tace ya Ubangiji na junana yana cin juna Ubangiji subhanahu wata'ala sai ya bata izinin ta yi limfashi biyu daya a lokacin dadi daya a lokacin zafi wutar jahannama ce ta kai kukan ta wajen Ubangiji subhanahu wata'ala kaga anan wutar jahannama ce da kanta Allah ya bata ikon magana ta yi magana Ubangiji ta'ala kuma ya bata amsa yace je ki an baki izinin ki limfashi su biyu a tsawon shekara daya a lokacin dari daya a lokacin zafi manzo Allah yace in kun ji irin wannan tsananin sanyi wanda ake cewa jaura ta huce manzo Allah yace huci ne na wutar jahannama haka cikin tsananin cikin zafi irin wannan zafi da yake tsananta manzo Allah yace hucin ta ne haka kasa a ranar kiyama kaga ai kasa tana daga cikin jama'at ba ta da rai amma a ranar kiyama kasa za ta yi bayani dangane da duk abin da ƴaƴan Adam suka aikata a duranta Ubangiji ta'ala yake cewa yawma idzin tuhaddisu akhbaraha a yinin al-kiyama kasa za ta bada labarinta ma'ana dangane da duk abin da aka aikata a bayanta na alkhairi da sharri haka kasancewar a ranar kiyama idan baki yayi ƙarya Ubangiji ta'ala zai toshe bakin hannu da kafa su za su yi magana اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون هكا يموت أرانر كياما فاتر جكي إتذات بعد شيدا هرما ذا صفدا بجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنققنا الله الذي أنقق كل شيء فاتا تتشي أبنججن ديسن يدونا أبو يمغنى يمغنى أيوش يسان يمغنى تدعنا هكا wannan duka al'amari ne mai sauki ga Ubangiji subhanahu wata'ala sabanin wasu malamai da suke tawilin irin waɗannan hadisai sai suka ce a nan kinaya ce wai dangane da samun sakamakon lada ga wanda ya sumbance shi amma ba dan dutsin ba zai zo da idanu yana gani yana magana to dan haka irin waɗannan nusus idan suka zo iya abin da ake bukata a dauke su a zahirin su shine anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace na rantsi da Ubangijin da ya halicce ni la yab'athannahu Allahu yawmal qiyama wannan dutse da kuke gani Ubangiji ta'ala zai tada shi a ranar kiyama lahu ainani yana da idanu biyu yusiru bihi ma manzon Allah yace yana gani da su wa lisanun yandiku bihi da harshe na musamman yana furci da wannan harshe nashi yashhadu ala man istalamahu biha wato zai kafa shaida an gane ko ga duk wanda ya sumbance shi da gaskiya an gane ko haka zai kafa shaida a wajen Ubangiji subhanahu wata'ala don haka shi wannan dutse in har da damar sumbanta mutum ya sumbance shi in baka samu ba kenan sanya baki ka sumbance shi ka dora hannunka ka sumbance shi ko wani abin da kake rike da shi a hannu domin manzon Allah ya dora sandar shi akan dutsen sai ya sumbace sandar in kai nesa da shi ka daga hannu daidai yake da wanda ya sumbance shi saboda in ba dan rashin dama ba kai ma da ka zo ka sumbance shi dan haka ko nuni ka masa sai ya bada shi da a ranar kiyama an gane ko don haka a irin wannan zamani a irin yau samun sumbantar wannan dutse abu ne wanda yake mai wahala abu ne wanda yake mai wahalar gaske idan yanda kaga jama'a suna turayyar juna sai kai kusan minti 30 ko sama da haka baka samu damar da zaka sumbance shi ana hana mutane tunkudar juna amma yi suke da yawa suna cutar da jama'a shi kuma addinin musulunci addini ne mai sauki Ubangiji ta'ala bai sanya mana ba kunci a cikin wannan addini don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya samu damar sanya kai manzo Allah ya sanya kai ya sumbace shi da bai samu irin wannan dama manzo Allah sai ya dora sandar da take hannun shi manzo Allah akan dutsen sannan ya sumbanta da jama'a ta yi jama'a a hajjinsa ta bankwana daga can gefe manzo Allah ya yi kawafi akan rakumansa in ya zo daidai wurin ishara yake ya daga hannu idanun to wannan hadisi yana ɗaya daga cikin hadisan da suke nuna wato fadla ta al-hajarul aswad malam ke cewa wannan hadisi ne kyaukyawa sannan wato malam sai ya biyo da babi na musamman wanda ka'ida bayani ya gabata duk baban da malam zai yi ba tare da yin wata tarjama akan sa to yana nuna yana da alaka da baban da ya gabata shine anan ya shigo da hadisin Abdullahi dan Umar ke cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kana yaddahinu bizaiti wa huwa murin ghayran muqattat wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance wato yana shafe jikinsa da narkakken mai alhali yana dauke da harami amma ghayral muqattat man da bashi da turare kun gane ko shine malai ya fassara mana yace al muqattat al muqayyam kina wanda aka sanya turare kayan kanshi a cikinsa don haka hadisin dai bai inganta ba saboda illarsa wannan marwaci shine farqad as-sabahi kamar yadda malam yayi bayani don haka malam yake hukunci yace haza hadisun gharib wannan hadisi ne ba'ifi an gane ko idan kaji malam yace gharib ba tare da ya raba masa wata kalima hasanul gharib inda yace gharib kada abin da yake ni ba'ifun sai ce la na'rifuhu illa min hadisi farqad as-sabahi ba mu san shi ba illa ta hanyar wannan marwaci kawai a kewayo ta hanyar shi kadai hadisin yake zawa shi kuma matsayin shi ba'ifi ne inda an samu ya zo ta wata hanya makamanciyar hanyar ko wanda ta bi shi dama-dama kenan sai kai martaba ta hadisi al-hasan bi ghayrihi sai ce daga sa'id ibn jubair sai ce wa qad takallama yahya ibn sa'id al-qabban wanda jigo ne daga cikin malaman hadisi ya saka baki akan wannan marwaci farqad as-sabahi an gane ko ya raunana shi sai wanda yake cewa warawa anhu an-nas amma ko wasu jama'a daga cikin marwayta kuma sun rawaito hadisi ta hanyar shi a takaice dai hadisi ne ba'ifi amma sai mu koma asali ya halatta mutum ya shafa mai yana dauke da harami iya abinda aka haramta mana shine turare an gane ko turare shine baya halatta sannan wannan babi na gaba malam ya shigo da hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda take shine yake an gane ko wato dan yar uwarta shine Urwa ibn Zubair yake cewa annaha kanat tahmilu min ma'i zamzam Aisha ta kasance tana daukan ruwan zamzam ta koma Madina da shi kuma tana bada labarin cewa annar rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kana yahmilu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana daukan zanzam ya dawo gida Madina da shi kenan wannan dalili ne akan halaccin alhaji zai iya daukan ruwan zanzam ya tafi garin su da shi domin ruwa ne wanda yake ma'abucin albarka kai aiwa an wayi gari ma nan a cikin kasar Saudiya musamman Madina daga nan Makka sitar suke dauka suke kai shi can Madina wanda duk ruwan da ake sha shekara da shekaru a nan cikin harami zanzam ne kuma ɗan gari ma shi suke sha idan ka zo in tano guda kake so ka cika in dai gudoduwa ne kan ɗan litir 20 kan ɗan litir 40 kan ɗan litir 10 ba a hana ka in 10 za ka cika sai ka cika 10 ka tafi da su domin ruwa ne wanda yake ma abincin albarka in ka ga yanda ake shi da shi wallahi abun sai ya baka al'ajabi. Sitar sun wuce a lissafa, mafi yawan birnin Madina shi ake sha. Gaya kuma ba sha da baya ba yake, ba a taba cewa yau ya sha da baya ya dan kafe, a kullun kawai dauka ake, a Makka a sha, dama Makka ba magana. Sai dai in kana da kiwuya kana da kasada, amma in kana so ko wanke-wanken kayanka da za ka yi, in kana so ko a Madina kake sai ka yi da ruwan zanzan, ko kayan jikinka za ka wanke sai ka wanke su da ruwan zanzan, in dai ba ka yi kiwuyar ka je ka dauko. To dan haka shine dai a nan wato Urwa yake cewa Aisha ta kasance tana daukar zanzan ta koma Madina da shi, kuma tana bada labarin haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake shi ma yana dauka. Malam ke cewa wannan hadisi, hadisi ne kyaukyawa, hadisi ne gari. Sai ce la na'rifuhu illa min hadhar wajhi, ba mu san shi ba illa ta wannan fuska, wanda kar mu manta babu ina ji ya gabata, wanda yake nuna fadla ta ruwan zanzam, wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake nuna shi ruwan zanzam na tabbata da niyyar duk abinda mutum ya sha shi saboda shi. Duk niyyar da ka sha saboda shi, to Ubangiji subhanahu wata'ala zai cika maka. Nan da wasu 'yan kwanuka wani ɗan uwa yake bani labari, ya sauka a nan kusan kwana nawa, wallahi tun da ya auri kusan shekara ta kusa goma ba su samu ƙaruwa ba. Wani ya ce masa je ka nemi ruwan zanzan ku ringa sha, wallahi ya ce da wannan niyyar da yake sha sai ga ya Allah ya ba su da kusan shekara goma. To don haka shi in dai ka sha da kyaukyawar niyya, ka gasgata alƙawari na Ubangiji subhanahu wa ta'ala, to Allah sai ya cika maka abin da ka sha saboda shi. In saboda lafiya ka sha, Ubangiji ta'ala zai baka lafiya. In ilimi kake so Allah zai baka. In arziki kake so Allah zai baka. Duk abin da ka sha da niyyar shi, Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai cika maka. Wani yakan iya cewa to sai an je gindin maganin, a gindin maganin ma in ka da a kawo maka shi nan da cangin duddin zanzan kin ne, shi dai ka tabbatar da cewa ruwan zanzan kin ne. To dan haka shine a nan malam yace ba mu san da wannan hadisi ba illa ta wannan fuska. A takaice dai hadisin hadisi ne ingantacce. Sannan babi na gaba, wato malam ya shigo da hadisin Abdul Aziz ibn Rufai, yake cewa na faɗa ga Anas dan Malik Allah ya ƙara masa yadda, nace masa hadithni bi shay'in aqantahu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ba ni labari dangane da wani abu wanda ka fahimce shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Aina sallat dhuhra yawm at-tarwiyah, wai a ina manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sallaci az-zuhr, wato a ran 8 ga watan Zulhijja, wanda bayani ya gabata ran 8 ga watan Zulhijja wannan yini shine ake kiran shi yawm at-tarwiyah. An ambace shi da wannan suna domin a wancan lokaci babu rijiyoyi, babu famfuna a nan wato Mina, don haka alhazai sai su jidi ruwa su kai su cika a can, don haka ake kiran shi yawm at-tarwiyah. Ana sai Anas ya ce masa bi Mina, a Mina manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi azhar. Ana sai nace da shi fa aina sallal asr yawm an-nafar, to a ranar da ake baro Mina kenan yini wanda yake na karshe ran 13, a ina manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sallaci sallatul asr. Qala sai yace bil abqa, yace anan kenan wadul muhassab, wanda bayani ya gabata shine ake kiran shi wadul muhassab, shine ake kiran shi al abqa, shine ake kiran shi al babha, wanda bayani ya gabata hatta da az-zuhr ma anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi az-zuhr, yayi la'asr, yayi magriba, yayi isha a cikin dare, manzon Allah ya dauta ya zo Makka yayi tawaful wada sannan ya dawo. Shine anan sai ya ce masa bil abqa, wato anan abqa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sallaci sallatul asr. Thumma qala, sannan sai Anas ya ce masa if'al kama yaf'alu umara'uk, yace amma ka aikata irin yanda shugabanninka suke, kidan kar ka saba musu. In sun sauka anan kai ma ka sauka, in sun ki sauka ka wuce ka tafi tare da su, dan kada wata banna da wata matsala ta biyo baya. An gane ko duk wata maslaha ita wato ije banna shi ake gabatarwa akan janyo wato wata wannan gyara. Kenan anan in har kai ka sauka shugabannin ba su sauka ba, kenan anan za su ga cewa ka saba musu. Wanda bayani ya gabata ita hajji tana da shugaba, abin da ya dace a shugabantar da shugaban hajji kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a shekara ta 9 manzon Allah ya shugabantar da Abu Bakar akan mubine cewa shine amirul hajji to shine anan yace masa if'al kama yaf'alu umara'uk yace iyan da shugabanninka suka yi an gane ko duk wani abu in dai ba matsala bace ba kana ganin maslaha ce to in wata banna za ta biyo baya to abin da ya kamata ka gabatar da ije wannan banna akan jeyin gyara shine malamin yake cewa wannan hadisi ne kyaukyawa hadisi ne ingantacce kenan hadisin abin da yake karantar da mu ana buƙatar alhazzai wato az-zuhr ta cin musu wato suna mina kenan a ran 8 ga wata kenan su yi az-zuhr su yi la'asar a can mina kenan don haka ake buƙatar zuwa mina da hantsi a ran 8 ga wata sannan kuma ana buƙatar kenan a ranar da ake dawowa daga mina kenan ran da ake jifa na ƙarshe in gaggautawa ma kake yi to ana buƙatar ya zamanto kenan az-zuhr ta maka awadul muhassab in ma kuma a ran 13 ga wata zaka jinkirta kenan ya zamanto az-zuhr ta maka awadul muhassab kai az-zuhr kai la'asar kamar yadda waccan riwaya ta tabbatar mana amma shi anan Anas bin Malik tambaya aka masa a ina ya sallaci sallah ta la'asar sai ya ce anan al-abqa amma sai ya ce iyan da shugabanninka suka yi shine malamin yace wannan hadisi ne kyaukyawa hadisi ne ingantacce domin yana cikin Bukhari da Muslim sai yace yustagrabu min hadisi Ishaq ibn Yusuf al-Azraq an-Nasa'i amma matsayin sa dai hadisi ne garib wato daga kenan ta hanyar Ishaq ibn Yusuf al-Azraq shi kadai kenan ya kadaita da riwayar sa daga Sufyan ibn Sa'id al-Thawri kenan anan ne aka samu garaba wanda take nisbiya nan kenan muka zo karshen wato kitabul hajji insha Allah kenan darasi mai zuwa zamu shiga farkon kitabul janadis da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu nadan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك